Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Maraba da sake zuwa wata sabon shirinmu a yau. Sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da sake saduwa da kai. A cikin shiri na yau muna da fili domin wake-wake. Ina fata ana shirye domin jin wakoki masu karfafa ruhaniyarmu. Kwaya na Seventh-day Adventist Church Ngwan Gabar daga Jingiri Jihar Plateau ne za su yi mana wakoki a cikin shirin na yau. Dan uwa Zaka Nuhu yana shirye shi ma a fili don sujada. Ni ne jagoran shirin. Sunana Ishaya Zakariya. Ina fata za a bi shirin daga farko har ga karshenta. Alherin Ubangiji ya kasance tare da mu ya inda za mu kasance cikin masu sauraro. Maraba da zuwa. Kar ka manta da cewa yau wakoki na kwayan Seventh-day Adventist Church daga Ngwan Gabar ne a Jingiri Jihar Plateau. Za mu fara da wakarsu da ke cewa jama'a duka mu yabi mai ceto. Ina gayyatar ka cikin wannan shiri domin ka zo mu yi yabon Ubangiji tare da kai.
Yeah.
yabon Ubangiji bai da lokaci safiya rana da yamma za mu iya masa yabo mai sauraro a kukata ana yin haka mun gode muku kwaya
Zuba da mai fansa ru dauke da sunu ba mu yana shawa
Zom 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 z Ko ka ji labarin tashin da ke gauda duk damuwar ka AWR Kasa kunye zakaji kalmomi masu karfafa bangas kirka don dawansa
Adventist World Radio Muliyar Bege Don Kowa Muna da godiya domin sake saduwa. Muna fata kuna da farin ciki dare da rana domin sauraron mu. A ƙarshe, bari salamar Almasihu ta zama begen kowane ɗayan mu. Za mu yi karatu yau a cikin littafin farawa Sura 29, aya 14 da 15. Farawa Sura 29, aya 14 da 15. Littafin Allah ta ce, Laban kuma ya ce masa, Hakika kai kashina da nama na ne, ya zamna wurinsa wata ɗaya. Laban ya ce ma Yaku, Domin kai ɗan uwana ne, za ka yi mana barantaka kawai, ka faɗa mani me ke ladanka, za mu yi addu’a. Ubangiji mun gode, nuna mana ƙaunar Laban, ka ƙosar da mu, mu roƙa domin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. Yau za mu yi magana game da ƙaunar Laban. Jiya mun yi magana game da yanda Yakub ya nemi Laban ɗan uwan uwa tasa domin ya kasance tare da shi, sabili da yana baƙuwar ƙasa. Littafin Allah ya ce, da Rahila ta dawo ma da Laban da labari, ta haɗu da wani a bakin rijiya. Ya shayar da tumaki, ga sunansa, ga kuma zatattuka wanda ya faɗi mani, ya ce, Kai kamar ubana, ɗan uwa ne na uwansa, sai ayar Allah ta ce, Ba tare da ɓata lokaci ba, Laban ya aika a kirawo shi, cikakkiyar ƙauna kenan. Da ya ji labarin ya ji na gida na tare da shi, sai ya aika a nime shi, a kawo shi. ‘Yan’uwa, cikakken kula kenan, waɗansu suna nan ko sun ji labarin nasu na tare da su kusa da su ko da a ina ne suke, ba sa neman su, ba sa aikawa a nime su, babban kuskure ne. Bayan Laban ya taho da Yakub, Ta gurin saƙo da ya yi a kawo shi cikin gidansa, sai ayar Allah ta ce, ya zauna tare da shi, ga wani hali wanda Yakub ya nuna kowane mutum ya ɗauke shi. Yakub da ya zauna da Laban, sai ya gaya masa dalilin rabuwansa da gida, ya gaya masa dukan abun da ya sa ya rabu da gida,
har ya shigo cikin wannan yanayi wanda yana cikin kasar Aram. Sai ga wani babban damuwa. Yau idan ka ga mutum a gari ya bar gida ko ya bar ƴan uwa, in ya haru da ɗan uwansa yakan zama da wuya ya gaya masa ainihin abin da ya raba shi da gida. Za ya fara kawo hujjoji kala-kala. Shi isa muna samun matsaloli a yanayin dangantakanmu. Har mukan yi ta haduwa mu zauna a gari mu yi shekaru, wannan bai san wannan ba, wannan ma bai san ga dalili yadda ina wannan ne ya fito ba, muna boye asirai, bai kamata ba. Ya kamata in mun sadu da ƴan uwanmu, zama ta kai zama, har sun shigar da mu gidansu, mu sake mu gaya masu dalilin rabuwarmu da gida. Idan maita ne ta sa ka bar gida, gaya ma dan uwanka. Idan sata ne ta sa ka bar gida, gaya ma dan uwanka. Yana da hanya mai kyau da za ya taimake ka da shawarwari. Yana da hanya mai kyau da za ya taimake ka da yanayi wanda ya dace. Yawancin wayanda Allah ya haskaka mu a iyali muna gari, Ubangiji ya muku albarka dun ana cutan ku. Wannan zai zo yau da dan kankanin damuwan sai cuce ku yayi gaba. Wannan ya zo gobe ya cuce ku gaba, wannan ya zo ba zai gaya muku dalili bai da ya zauna kaɗan ya cuce ku gaba, Ubangiji ya saka muku. Amma bari halin labar ya kasance a cikin ku, idan kun ji ɗan uwanku ku neme shi, domin ba duka ne an taru an lalace ba. Sai ga wani babban abu, littafin Allah ta ce, da ya zamana da cewa Laban ya rungumi Yakub, sai Yakub ya zauna a gidan Laban. Yayi aiki ba da ragwanci ba. Idan ka haru da ɗan uwanka ka taimaka mashi ba da ragwanci ba. Yayi aiki irin aiki ba na nuna alama na cewa yana buƙatar lada a ƙarshe ba. Waɗansu mu da mun je damuwar mu shine an mu ma muna buƙata mu riƙa boye kuɗaɗe. Wani ya gaya mani yana zaune da yaron ɗan uwansa a shago, riban suna rabawa tare ne. Domin in ya tashi yakan ɗibi rabi. Yayi gaba da shi irin hali da muke da shi kenan ba za ya taimake mu ba. Amma littafin Allah ta ce da ya zamana da cewa Yakub ya haɗu da Laban sai yayi aiki zuciyarsa a sake, bai nuna masa makirci ba, bai nuna masa yanayi na wayo ba. Sai littafin Allah ta ce Laban ya soku cikin lamirin zuciyarsa, sai ya tambayi Yakub, Yakub ga wani abu, domin kai yaron ɗan uwana, ƴar uwata daga gida shine za ya sa har ka yi mana aiki haka kawai? Bayan sun yi zama kamar na wata guda, sai ya ce ka gaya mani menene kake bukata ya zama ladanka a ƙarshe. ƴan uwa ya kamata mu kasance da wannan tunani. Yawancin mu in mun samu ƴan uwa sun zo mana, waɗansu sun maida su sun zama jakuna. Ana ta faman aiki, yau a tafi nan, gobe a tafi nan, ba mama damuwa mu tambaye su me yasa ka bar gida? Me ya kawo ka gari? Sai kawai mu riƙa amfani da su kamar inji. Wallahi kullum muna aiki tare da su ta hanya da bai dace ba. Kuma a ƙarshe in sun tashi baranmu mu bar su hannu wofi, bai kamata ba. Kira mutum ka san dalilin barinsa gida, ka kira mutum ka gaya masa me yake bukata, ka taimake shi da shawarwari mai kyau. Dukan abin da yake bukata ka nuna masa hanya domin neman ladansa a ƙarshe, domin ya koma da farin ciki. Halin nan da Laban ya nuna cikakken hali ne, ya kamata mu yi koyi da shi. Bari Ubangijin Allah ya ba mu hali irin na Laban. Za mu yi addu'a. Mai cetonmu mun gode, yarda ƙaunan nan da ka sa tsakanin Laban da Yakub, mu ma mu riƙa sawa tsakaninmu da ƴan uwanmu. Allah, ka yarda mun ga ƴan uwanmu buɗe zukatanmu a gabansu, su kuma su karɓe mu da hannu bibbiyu. Hannuwa wanda za su nuna mana ƙaunarka. Roƙonmu kenan, domin Yesu shi ne mai cetonmu. Amen.
Christian, don't you go. Never be a chair.
wannan shine dinina da za a ba dukan mutane abincin hadiyari za mu ci abincin hadiyari yi abincin rai shirya ya daga wurin Allah abincin rai za mu ci shirya ya daga wurin Allah shire jini Yesu duk wanda ya karbe shi a cikin sarkakiya zuciyarsa zai sami ranar abada in kuna kaunar shi za ku sami ranar abada abincin hadiyari za mu ci abincin hadiyari yi abincin rai shirya ya daga wurin Allah ya bata jirai za mu ci shirya ya daga wurin Allah ya bata jirai za mu ci
an ce zama da madaukin kanwa yana kawo farin kai to idan fa kana son ka samu ci gaba da karuwa a rayuwarka ya kamata kai la'akari da irin mutanen da kake tarayya da su to idan ko kai tarayya da mutane waɗanda halayen su ba na gari bane ba za ka samu ci gaba a cikin rayuwarka ba maimakon kai samu ci gaba za su jawo ka su kawo ka inda suke idan za ka yi harka da mutum ko da abokantaka ne ka tabbatar wannan mutumin zai kawo maka karuwa a cikin rayuwarka idan ko kai tarayya da mutum na gari zai dinga karfafa ka domin irin kudurori da kake da su a rayuwarka ka samu cin nasara a kansu irin wannan mutum kuma bari ya kasance wanda yake darajin taka ne da kuma irin halayya na gari da kake da su idan kana tarayya da mutum na gari zai kara maka kwarjini idan kana tarayya da mutum na gari zai sa rayuwarka ta inganta duk mutumin da kai tarayya da shi wanda ya jawo ka ka fadi wannan mutumin bai cancanci abokantakanka ba akwai wasu idan suka yi tarayya da kai suna kawo maka karyar zuciya ne kawai suna kuma ɗebe irin albarku da Allah ya baka ga irin waɗannan ka guje su ka rabu da su akwai labarin wani mutum mai ƙarfi mai suna Samson wanda Allah ya bashi ƙarfi da basira da iko da kuma aiki mai girma amma irin mutanen da ya yi tarayya da su sai suka jawo shi har ga halakarsa to idan kana da tunani mai kyau kai tarayya da mutum na gari domin zai karfafa wannan tunaninka mai kyau ya kuma zai maka hanyar nasara a rayuwarka ya kamata kai la'akari da wanda za ka yi tarayya da shi domin ka samu ci gaba da inganta a cikin rayuwarka
wannan ya kawo mu ga karshen shiri na yau
idan kana da tambaya ƙarin bayani bukatar addu'a shawara ko wata ra'ayi sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshin mu Adventist World Radio Jakar gidan waya 21444 Ikeja Lagos Nigeria ko kuwa a tura mana da saƙon text zuwa ga lambar mu 08062436443 dan sake maimaitawa 08062436443 za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria Adventist World Radio Nigeria ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com mai sauraro sai mun gan sakonka
Za mu yi farin cikin samun wasikarka ko kuwa email ko saƙon text ta waya ko kuwa a kira mu. Ubangiji ya sake sada mu gobe ya inda za mu ci gaba da wannan hidima da ya ɗinka mana domin mu yi. A yi ƙoƙari a gaci ‘yan uwa da abokan arziki domin su zo su yi sauraro tare da kai. ina godiya zuwa ga Malam Zaka Nuhu da ya kasance tare da mu a wannan mako yana ciyar da mu a Filidon Sujada. Mun gode. Alherin Ubangiji ya ci gaba ya kasance tare da kai a makon gaba daya. Ina kuma godiya gare ka da kasancewa tare da mu kai mai sauraro da sauraron. Ayi kokari a ci gaba. A madadin sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakariya ina cewa Ubangiji ya kai mu gobe lafiya. A tuna a yi addu'a da iyali kamin a kwanta.